نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدساك سادوا وأن مسلا تيم تارن البركة مسلا تيم عثمان ابن عفان دكينا قدن قيا وأن يمشي من البركة نجمع يومنا شابي وقوت الرجب ijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 2 miladiya ta 2023. A wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsir surati ali imran, inda muka kwana akan tafsirin aya ta 28 a cikin wannan sura. Wannan shine darasinmu na 25 a tafsirin wannan sura. Kafin mu shiga, kamar yanda ƴan uwa suke da labari, mun yi babban rashi a wannan ƙasa tamu a ranar Talata da aka yi jana'izar sa ranar Laraba mai martaba sarkin dutse Alhaji Dr. Nuhu Muhammad Sunusi, wanda Allah ya masa rasuwa ranar Talata da ta gabata. Babu shakka wannan babban rashi ne da dukkan musulmi na ƙasar nan suka yi. Hakanan babban rashi ne ga dukkan ƴan uwa masoya sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi. Mun yi rashin uba, mun yi rashin jagora, mun yi rashin mai nasiha, mun yi rashin wanda kullum fatansa ya ga cigaban ilimi, ya ga cigaban addini, wanda duk ya san mai martaba sarkin dutse, Allah ya ji kansa ya gafarta masa, ya san kowane irin mutum ne shi. Mutum ne wanda babu abin da yake ransa kamar cigaban addininsa da cigaban al'ummarsa. Mutum ne babu abin da yake damunsa a rayuwa irin ya ga ya hidimta wa addininsa ko ya hidimta wa al'ummarsa. Wanda duk ya san shi, ya san shi a haka, masoyinsa da maƙiyinsa, kowa ya sallama masa cewa haka yake. Shugaba ne, sarki ne, amma kuma yana da tawalu'u na masu gudun duniya. Shugaba ne mai sarauta, amma kuma tawalu'unsa na masu gudun duniya ne. In aka zauna da shi ana tattaunawa, za ka rantse da Allah ba abin da ya haɗa shi da sarauta, musamman irin sarautar mu da mun sanya ake yinta. Mutum ya zamu irin sarauta ta mu magana ma da kiriki, aka ga cewa ya saba magana da mutane, an san yadda muryarsa take, amma in aka ce an masa rawani sai ka ji ya canza murya, saboda shi ba daidai yake da kowa ba. Yana magana ɗaya bayan ɗaya. To za ka samu mutum ne mai sauƙin kai, mutum ne mai darajta malamai, mutum ne mai darajta malamai. Malamai suna da kima ƙwarai da gaske a idansa. Dukkan wani abu da zai ƙasƙanta malami ko ya tozarta malami ko ya zama abin faɗa ga malami, yana bakanta masa. yana son koyo shi ya ganshi cikin malamai kuma malamai sune lamba na ɗaya a wajen sa sune lamba na farko a wajen sa yanzu ko a sallar idi filin idi in aka je sallah to sahun farko na malamai ne sahu na biyu shine na sarakuna hadda shi sahun farko na malamai ne dan uwa Malam Nasir Yahaya wanda shi yake tafsiri a masallacin sa sama da shekara 20 tun Malam Jafar rahimahullah yana da rai ya nemi a tura masa wanda zai rika masa tafsiri a masallacin sa bayan bude babban masallacin sa da ya gina Malam Jafar ya tura dan uwan mu Malam Nasir Yahaya yake tafsiri a can je muna hira da shi yake cewa shi asalinsa abinda zai iya tunawa fashion sa zuwa makaranta zuwa gurin tafsirin nan a tsawon shekarun da suka yi abinda zai iya tuna bai fi uku ba bai fi sau uku bai yi fashi yace ɗaya bai da lafiya ɗaya kuma shugaban ƙasa ne ya kira wasu ɗaya kuma ya faɗi uzurin ko ni na manta ko kuma shi ya manta uzurin amma dai waɗannan ukun yace su zai iya tunawa yake iya tunawa cewa ya yi fashin zuwa majalisin tafsiri kuma ya gaya wa fadawansa da 'yan fadansa duka cewa to fa shi yana zuwa wajen tafsiri ne fa a matsayinsa na ɗalibi mai sauraro ba a matsayinsa na sarki ba sauraka bai tilasta wa kowa ya bi shi ba wanda ya ga dama ya biyo shi wanda ya ga dama ya zamansa shi zai tafi ne ba a sarki ba za su tunda in sai a sarautarsa zai tafi kowa dole ya taka masa baya ya ce a shi ba a sarki zai tafi ba haka yake zuwa ya zauna yadda kowa ya zauna ya saurari karatu mutum ne mun mu'amalance shi matuƙa babu cikin sarakunanmu babu wanda yake da kusanci da muka masa mun san shi mun ga irin mu'amalar da yake da mu saboda haka dole mu zubar da hawayen rashi da muka yi jana'izarsa ɗaya ce daga cikin alamomin da suke nuna karɓuwarsa a zukatan al'umma mutanen dutse suka ce su ba su taɓa ganin taro irin wannan ba ba a dutse ba a jigawa duka ba su taɓa ganin taron ɗan adam da ya fito don ya sallaci wannan marigayi ba wannan bawan Allah kowa so yake a ce ya samu tsayuwa an yi sallar nan da shi yara da manya dattawa da samari ana ta kokowa kowa so yake samu wurin tsayuwa wanda wannan shi yake nuna cewa lalle wannan shine mai sarautar sarauta ita ce ka mallaki zukata ba kawai a rikace da kai sarki ba ko a rikace da kai mai mulki ko mai kaza mai kaza to ranar da ya rasu a shekaran jiya za a ci ko da aka yi jana'izarsa a ranar kowa ya fahimci cewa lalle wannan shine sarki shine da gasken sarki dan wasu can da ba su san abin da suke wuce suke yana wulakanta sarauta to a ranar za su gane waye yake da sarautar Ibn Kathir a cikin Al-Bidaya wal Nihaya da wasu daga cikin malaman tarihi suna ba da labarin Abdullah ibn Mubarak ɗaya daga cikin manyan malamai da ya hidimta wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin Khurasan ne asalinsa Baturki ne babban malami ne babban attajiri ne sanad ɗaya ne daga cikin manyan mujahidai wata rana ya shiga Sham ya shiga garin Raqqa a cikin ƙasar Sham a lokacin halifancin Harun al-Rashid wanda an san a cikin halifofin daular Abbasiyya wane ne Harun al-Rashid wace irin sarauta ya yi ta ƙasaita wanda mulkinsa ya yi faɗi ya shiga ko'ina cikin sarakunan daular Abbasiyya ana faɗarsa to lokacin da Abdullahi ibn Mubarak ya shiga cikin garin Rakka kaga shi ya fito daga Khurasan ne ya zo garin Rakka mutane suka ji labarin shigowar sa gari mutane aka ringa bulbulowa ta ko ina aka yi ta dandazo kowa so waye so yake ganshi a wancan lokacin fa ba social media bari ka ce hoton sa ya yadu ya wani ne a labarin sa da ilimin sa da yake yawo a duniya mutane aka dinga kwararowa ta ko ina lungu lungu akwai wata ummul walad ta Harun al-Rashid kuyangar sa ce sadaka ta leko ta ga yadda jama'a suke kwararowa daga loko loko lungu lungu kowa yana so ya zo ya ganshi ko ya gaisa da shi tace wannan kuma wane ne aka ce da ita wannan ɗaya daga cikin malaman Khurasan ne Abdullahi ibn al-Mubarak tace hadha huwa al-mulk la mulku Harun al-Rashid alladhi la yajma'u an-nasa illa bis-sawt war-raghbati war-rahba tace wannan shine mulki wannan tace sarauta ba sarauta ta Harun al-Rashid ba wacce ba zai iya tattara mutane ba sai dai ta hanyar bulala ko ta hanyar tsoratarwa ko ta hanyar kwadaitarwa amma wannan ga yadda mutane su da kansu suke ta kwararowa ba wani abu zai ba su na duniya ba ba tsoran sa suke ji ba ba wasu ne suka koro su ba su suka kawo kansu to wannan shine mulki na hakika ga yadda za ka ga dandazon jama'a ba wani ya turo su ba ba wani ya kwararo su ba ba wani ya tsorata su ba kawai sun zo saboda kauna da soyayya to wannan shine muka ganin muka ga sarauta ta hakika yayin jana'izar mai martaba sarkin dutse muna yi masa addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa
amin
Allah ya ji kansa da rahama
amin
Allah ya sa ya huta
amin
ayyuka da ya sunnanta na alkhairi a ko ina ubangiji subhanahu wataala ya sanya musu albarka ubangiji ya sanya su zanto masu dorewa ya zanto masa sadaka jariya
amin
Allah ya tsayar masa a bayan sa waɗanda za su tsaya akan waɗannan ayyuka su ga sun ci gaba da haɓaka ubangiji ya ci gaba da kare musu su ya sunnanta ayyukan alkhairi a cikin garin dutse da sauran yankuna da dama na jihar Jigawa waɗanda mutane suke amfana da su muna fatan Allah subhanahu wataala ya tsare masa waɗannan ayyuka
amin
Allah subhanahu wataala ya haskaka masa makwancin sa
amin
Allah ya karbe shi cikin waliyan bayan sa
amin
Allah ya haskaka masa makwancin sa Allah ya yalwata masa kabarin sa
amin
Allah ya sanya kabarin sa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna
amin
Ubangiji subhanahu wataala ya karbi kyawawan ayyukan sa ya yafe masa kurakuran sa
amin
Allah subhanahu wataala ya tashe shi cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi ubangiji subhanahu wataala ya sanya aljanna ita ce makomar sa sanya aljannatul firdaus ita ce makomar sa abinda ya bari a baya na zurriya Allah subhanahu wataala ya alkinta masa su Allah ya kula masa da su Allah ya kama hannun su ubangiji ya tsaya musu ubangiji ya sanya su zanto magadan sa a cikin wannan ayyuka da yake na alkhairi daga cikin rashin da muka yi akwai dan uwa malam Mahmud Adamu Aliyu wanda yaya ne ga injiniya Bashir Hanan wanda shi ma Allah ya masa rasuwa a daidai wannan ranar wato ranar talata da ta gabata shi ba aka yi jana'izar sa ranar Laraba haka nan daga cikin rashe-rashen da muka yi akwai wani dan uwa shi ma da muke tare da shi a nan matashi ne koyo shi ana tafsiri da shi ina tafsirin mu na karshe ma an ce da shi aka yi a nan Abubakar Idris Lado shi ma Allah subhanahu wataala ya yi masa rasuwa ranar Asabar da ta gabata da haka waɗannan duka musa su a cikin addu'o'in mu Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu Allah ya jikan su da rahama Allah ya haskaka makwantan su Allah ya haskaka burran su Allah ya karbi kyawawan ayyukan su Allah ya dai musu kurakuran su Allah ya sanya aljannatul firdaus ce makomar su Allah ya alkinta bayan su akwai cikin ƴan uwa da muke tare a nan dan uwa malam Abubakar Komanda an yi garkuwa da ɗansa a garin Danja na jihar Katsina da aka musa shi addu'a Allah subhanahu wataala ya bayyana shi Allah ya kubutar da shi cikin aminci da sauran ƴan uwanmu duka da suke cikin irin wannan yanayi Allah subhanahu wataala ya kubutar da su Allah ya dawo da su cikin ƴan uwansu Allah ya dawo da su cikin ƴan uwansu cikin aminci ubangiji ya tsare mu ya tsare sauran ƴan uwanmu gaba ɗaya daga wannan fitintunu Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah ya kawo mana ƙarshen su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
وإن
تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء شهيد يوم تجد كل نفس من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
to ni ne dai zan fasara Allah ya ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya saboda haka a cikin ukun dai ni ta farkon zan fasara don haka gobe dai sai an karanta ta biyu Allah ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin kada mu'minai su riki kafirai masoya su kyale mu'minai kuman yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay wanda duk yayi haka to ba shi da komai a wurin Allah illa an tattaqu minhum tuqa kuman yaf'al zalika wanda yayi haka falaysa min Allah fi shay shi ba komai bane a wurin Allah illa an tattaqu minhum tuqa sai idan kare kanku za ku yi daga gare su wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu Allah yana gargadunku kansa wa ila Allah al-masir kuma makoma zuwa ga Allah take shi kadai wannan aya kamar yadda muka fara tafsirinta tafsirin mu na karshe ubangiji subhanahu wataala yana tsawatarwa mu'minai cewa kada su kuskura su kyale ƴan uwansu mu'minai su jibinci waɗanda suke kafirai abokan gaba su nuna musu kauna da soyayya yayin da kuma za su juya wa ƴan uwansu baya mu'minai za su juya wa ƴan uwansu mu'minai baya Allah ya hana yin wannan mutum ya jibinci kafiri a matsayin wanda zai nuna masa wato kauna ya nuna masa wato jibinta da dukkan wani abu na sirrinsa ya rika bayyana masa yayin da kuma zai yi watsi da ɗan uwansa mu'mini Allah ya nuna kada a kuskura a yi haka saboda abinda ake zato za a samu a wajen su na daukaka ko na wata kariya ai Allah subhanahu wataala shine ke da mulki a hannunsa kuma komai nashi ne shi yake ba da mulkin nan ga wanda ya ga dama shi yake kwacewa daga wanda ya ga dama shi yake daukaka wanda ya ga dama yake kaskanta wanda ya ga dama dukkan wani alkhairin da kake so ka samu a hannun Allah yake shine mai bayarwa kamar yadda aya ta gabata Allah ya tsawatarwa akan haka sannan ubangiji yayi togaciya yace illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in za ku kare kanku ne daga gare su yayin da ya zanto mu'mini yana tsakiyar kafirai wanda suke makiya yayin da zai bayyana musuluncinsa a cikin su to zai gamu da kalubale ba mai tsanani wataƙila zai iya rasa rayuwarsa ko kuma zai iya rasa lafiyarsa to anan zai iya boye musuluncinsa, zai iya boye imaninsa, ba tare da ya fito ya bayyana kafirci a zahiri ba, amma imaninsa da zai iya bayyana sai ya boye shi. Wannan ruksa ce, sauki ne Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa muminin da yake cikin yanayi na rauni, yake cikin wata al'umma da ba ta ra'ayin addininsa kuma take gaba da wannan addinin, ta yadda ba a bashi dama ya nuna addininsa ba, to anan sai ya yi abin da zai iya yi, kamar yadda Najashi ya yi lokacin da yake cikin mutanensa, ya gane musulunci ya musulunta, ya gane gaskiyar abin da annabi ya zo da shi na musulunci, ya gane gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam tsaye manzon Allah ne, amma kasancewarsa yana kewaye da waɗanda ba su yarda da wannan addinin ba, da zarar ya bayyana addininsa za su iya halaka shi, za su iya kashe shi, za su iya cutar da dukkan wani ma da yake kusa da shi, yake tare da shi, saboda haka ya ɓoye imaninsa har ya rasu ba su san ma ya musulunta a zuciya, a zuci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai labari bayan Allah ya sanar da shi cewa Najashi ya mutu, ya ba shi labari, shi kuma ya gaya wa sahabbansa aka suka fito suka yi masa salatul ga'ibi, saboda ya mutu a inda babu wanda zai masa sallah, dan ba a ma san musulmi bane a cikin su. To shine Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa, sai dai idan za ku kare kanku ne daga gare su to kuna iya taqiya, saboda ka wannan ita ce taqiya. Taqiya a musulunci shine mutum yayi abin da zai kare kansa yayin da yake tsakiyar magabta, wanda fitowa ya bayyana imaninsa a daidai lokacin zai iya halaka shi. To wannan duk inda musulunci yake bako kuma yake tsakiyar magabtansa, to an ba ma musulmi dama ya boye musuluncinsa, wannan kuma ruksa ce, wato sauki ne aka yi masa, in ya ga shi zai iya bayyanawa komai zai faru ya faru, wannan ruwansa ne, ba a haramta masa hakan ba. In ya ga shi zai iya bayyanawa ko za su kashe shi yayi shahada, shikenan sai ya bayyana, ba kuma laifi yayi ba. Amma dai wannan ruksa ce, wato sauki ne aka yi masa. Saboda haka kaga a nan za mu fahimci cewa ita taqiya ga yadda take a musulunci. Na farko, mumini ne da yake tsakiyar kafirai, kuma su zai yi wa taqiyar kafirai ba in unsa muminai ba. Sannan kuma taqiya na ruksa ce, wato sauki ne aka yi masa, ba wai an tilasta masa dole ya yi taqiyar ba. Inda zai ce shi zai bayyana musuluncinsa, ya bayyana imaninsa, in ma kashe shi za su yi su kashe shi, to ba a cewa ya yi laifi, in sun kashe shi ya yi shahada, amma musulunci ya masa sauki. Kamar yadda idan aka tilasta wa mutum ya faɗi kalmar kafirci ko a kashe shi ko a lahanta shi, aka yi masa saukin ya faɗa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, to haka shi ma wannan bambancinsa, shi wancan an tilasta shi ya faɗa, shi wannan ba a tilasta shi ba, amma kuma in ya kuskure ya bayyana shi ga addininsa zai iya gamuwa da irin wannan kalubalen, to musulunci sai ya masa wannan saukin. Saboda haka kaga mumini ne a tsakiyar waɗanda ba musulmi ba. Sannan hukuncin taqiyar a nan ruhsa ce, sauki ne aka yi masa, ba wajibi ba, ba tilasta shi aka yi ba. Sannan kuma wani abu ne na wucin gadi na ɗan lokaci, har lokacin da Allah zai bashi ikon fita daga tsakiyarsu ya dawo cikin ƴan uwanshi musulmi, inda zai yi addininsa da walwala cikin walwala. Ba wani abu ne da zai ɗore ya yi ta zama a haka, don ba a yarda musulmi ba zai iya addininsa ba kuma ya zauna a inda ba zai yi addinin ba. Zai zauna ne wucin gadi har lokacin da zai samu ikon fita. In ya samu ikon fita daga cikinsu, to wajibi ne fita ya je ya samu inda zai bauta wa Allah da ‘yancinsa. To ashe kaga ba wani abu bane da yake mai ɗorewa har abada. To wannan ita ce taqiyar da ayar ta yi magana a kanta. Shi yasa ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina. Sai kaga akan tsakanin mu'mini ne da kafiri, awliya min dunil mu'min wa man yaf'al zalika fa laysa min Allah fi shay. Sai Allah ya togace ya ce illa an tattaqu minhum tuqa. Wannan togace ya ce daga hali. An hana sai aka yi togaciya, amma ga wani sauki an yi maka. To shine muka fara tsokaci akan taqiya kuma da take a addinin Shi'a. domin ana suna hujja da wannan cewa ga inda suka samu taqiyya taqiyya a addinin Shi'a ba ita ce wannan da Al-Qur'ani yake magana akan ta ba ba amanta ba mun fara magana akan wannan su a gurin su rukuni ce daga cikin rukunan addinin rukuni ne yadda ka san sallah da azumi da zakka da haji kalmar shahada ba zai yi wa musulmi ya zama musulmi ba tare da yarda da waɗannan abubuwa da aikata su ba to haka nan taqiyya take rukuni a addinin Shi'a wannan take littafansu abinda suka ce rukunin ne min arkani har suna cewa ma manzilarta matsayinta kamar matsayin sallah ne wanda ya bar yin taqiyya kamar yayi bar yin sallah ne kamar wanda baya sallah ne mun karanto maganganu da suka jinginawa Abu Ja'far Al-Baqir mun karanto maganganu a wannan cikin littafansu a karatun da ya gabata sannan a wurin su ita taqiyya din nan wato barin yin ta a cikin ƴan uwansu musulmi daidai take da shirka ka kin taqiyya kamar kana shirka ne an san shirka Allah baya gafarta wanda ya mutu yana yin ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bih to wanda yake taqiyya shi wanda baya taqiyya ba shi inda baya taqiyya to daidai yake da wanda ya mutu yana shirka matukar bai tuba ba ba za a gafarta masa ba ita ma wannan mun fadi nassin da suka faɗi wannan a cikin littattafansu a karatun da ya mutu kai har ma ta kai su da cewa taqiyya din nan wanda ya ji ya barka kafiri ne duk wanda ba duk ba shi inda baya taqiyya to shi kafiri ne wannan yana nan cikin littafin Ibn Babawai Fiqhur Rida da kuma littafin Biharul Anwar na Al-Majlisi saboda haka kaga anan sun sha bamban da taqiyyar da Allah yake magana anan taqiyyar da Allah yake magana anan tsakanin mu'mini ne da kafirai su kuma tsakanin su da sauran musulmi ne dan shi'ar da yake tsakiyar waɗanda ba ƴan shi'a ba musulmi ƴan sunna sawa'un sunna sunna ko sunna sufi duk sunna ne zuwa gunsu saboda ka wanda yake cikin su to wajibi ne ya bar abubuwan da suka shafi shi'a zalla din nan yadda za a iya kyamarsa to ya guje musu in kuma bai haka ba ya mutu to kamar ya mutu yana shirka ya mutu kafiri haka suke cewa tariku taqiyyati kafirun mai barin taqiyya kafiri ne sannan kamar yadda muka ce taqiyyar da Allah ya magana akan ta tsakanin mu'mini da yake cikin kafirai mun ce ba wani yanayi bane na har abada yanayi ne na wucin gadi har zuwa lokacin da Allah zai bashi dama ya tsame kansa daga tsakiyar su ya je samu inda zai bauta wa Allah cikin yanci to su a gurin su taqiyyar da suke kira zuwa gare ta taqiyya ce mai zarcewa har lokacin da mahadin su zai bayyana har lokacin da mahadin su zai bayyana kaga ba wani abu ne na wucin gadi ba wani abu ne na wucin gadi a cikin littafin al-i'tiqadat na Ibn Babawayhi suna kiran littafin dinul imamiyya addinin shi'a imamiyya yana cewa wattaqiyatu wajibatu taqiyya wajibi ce la yajuzu rafuha ila an yakhruja al-qa'im baya halatta a dage ta har lokacin da mahadin su zai bayyana faman tarakaha qabla khurujihi wanda yayi watsi da taqiyya daga cikin mabiya addinin Shi'a kafin fitowar mahadin su Ibn Babawayhi yace faqad kharaja an dinillahi ta'ala to ya fita daga addinin Allah wa an dinil imamiyyati ya fita daga addinin imamiyya wa khalafa Allah wa rasulahu wal a'immata ya saba wa Allah da manzansa da kuma limamai don haka su a wajen su addini in ka kasa shi tara an ka kasa shi goma to kashi tara taqiyya ce kashi tara a taqiyya ce duk sun shi jinginawa a wasu daga cikin a'imma na ahlul baiti maganganu akan wannan wanda mu a wajen mu duk waɗannan a'imma da ake jingina musu waɗannan maganganu ƙarya ake musu su Ja'far as-Sadiq su Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq ko kuma Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn maganganun da ake jingina musu irin wannan mu a wajen mu ba gaskiya bane domin a wajen mu mutanen kirki ne mutane ne na Allah ba su faɗi waɗannan abubuwa ba yadda zaka fahimci muhimmancin wannan sha'ani na taqiyya in ka dauki Biharul Anwar ɗaya daga cikin manya-manyan kundin littafansu ya kawo ruwaya wato akan taqiya guda 109 wanda ya kira shi babu taqiyati wal mudara sai da ya kawo wasu ruwayoyi guda 109 akan kira da kwadaitarwa akan cewa dukkan mabiyin addinin imamiyya addinin shi'a wajibi ya lazimci taqiya dan wasu abubuwa da ya san cewa bayyana su zai sa a fahimci inda yake addinin da yake to kai yadda ya bayyana shi yasa za su yi sallah a cikin awamun nas za su yi sallah a cikin wanda suke kira amma wato amawa amawa sune wanda ba shi'a shine ammi suna kira su al'amma za su yi sallah a cikin su har ma ana son yayi sauri ya zama a sahun gaba saboda a fahimci ba shi ya yarda da wannan sallar za su yi wannan in ka ga ɗan shi'a a gaban ka shi'a imamiyya yayi alwala ya wanke kafarsa to ka tabbata ta kiyar ce saboda babu wanke kafa a cikin addininsa alwala sai dai a shafa kafa ba sai yadda da shafar kuma kufi ba in kana da kufi ba ka shafa ba amma kuma in baka da kufin ka shafa kafar to amma duk me ya jawo wannan me ya jawo suka wato dauki sha'anin taqiyya din nan da girma suka yi ta kambama shi suka yi ta kawo ruwayoyi da maganganu iri-iri a kansa dalilai ne kamar haka na farko a wajen mabiya addinin shi'a khalifancin halifofin nan guda uku da muke tutiya da su Abubakar da Umar da Uthman khalifancinsu a gurinsu duk khalifanci ne na ƙarya na zalunci ba su cancanta ba kwata suka yi don haka ba khalifofi ba ne na annabi saboda haka khalifancinsu khalifanci ne na ƙarya na banza ba na gaskiya ba kuma duk wani wanda ya yarda da su ya musu mubaya'a a lokacin to suna ɗaukar shi daga cikin kafirai duk wanda ya yarda ya marawa sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman baya a lokacin da yake khalifa to suna lissafa shi daga cikin kafirai hakanan wanda zai yi sallah a bayan su hakanan wanda zai yi jihadi a bayan su hakanan wanda zai yi komai a tare da su to kuma sai gashi a tarihanci wanda su ma sun tabbatar haka ne sai gashi sayyidina Ali yana daga cikin wanda ya musu mubaya'a yana daga cikin mai yin sallah a bayan su ya fita jihadi a bayan su ya auren musu an yi jihadi tare da su an samu kuyangi ya karɓi kuyangar ya mai ita sadaka sannan da ya lokacin da ya zama khalifa ba a ga ya canza wani abu da suka tabbatar ba ba wani abu da Abubakar Umar Usman suka tabbatar ya zo canza shi ya tafi akan hanyar su ya yi irin abin da suka yi wannan duka littattafan shi'a sun tabbatar da waɗannan abubuwan cewa sayyidina Ali haka ya zauna da waɗannan khalifofi guda uku bai musu tawaye ba bai musu more ba bai daga musu makami ba bai fito cikin masallaci ya kafarta su ba bai nuna bai yarda da su bai nuna bara'a ba komai da shi ake in za a yi shawara shi ne ma mai zuwa ya ba da shawara wani lokaci littattafan shi'a duk sun rubuta wannan to kaga wannan wani abu ne da idan aka bar shi a haka to ya rushe aqidar addinin shi'a kakaf kenan duk wannan dubin da kuke da surutun da kuke da hayani da kuke ashe duk ƙarya ce sayyidina Ali ma ba tare da ku yana tare da waɗanda kuke kafirtawa ya yarda da su ya yarda da shugabancin su ya yarda da abin da suka zo da shi na gaskiya duk ya yarda to sai suka kula to babu abin da zai iya fitar da su daga cikin wannan tanakuzi illa su kawo batun taqiya to shine sai a ce maka duk wannan abin da kaga yayi taqiya ya musu shikenan ce duk wannan abin da yayi taqiya ne kai ma dole kai haka to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa suka dinga maganar taqiya din nan dan su samu su kubutar da kansu daga wannan tufka da warwarar da su fada ciki su ga abin da suke fada ga kuma abin da aka samu sayyidina Ali yayi sannan abu na biyu suna cewa a immar su shugabannin su imma din nan guda 12 da suke kudurcewa su ne a imma suna cewa ma'sumuna dukkan su ma'sumai ne ba sa kuskure ba sa rabkanwa ba sa mantuwa to kuma wannan abin da suke fada sai ya zama ya saba da abin da yake cikin littafan su na ruwayoyin da ake ruwaya daga waɗannan a'imma da to sai kaga da wahala kaga wata ruwaya daga wani imam ya faɗi wata magana face a wani guri kuma su ruwaito ya faɗi aka sinta to rabkan waye da ya faɗi waccan yanzu ya gyara mantuwa yi yanzu ya tuna jahilta yi yanzu ya sani ko kuskure yi yanzu ya gyara to kuma su a gurin su imam ba zai yi wannan ba to ta ina za su fita daga wannan rudin shine su ce maka in ya faɗi waccan magana da ka gani taqiya ta sa ya faɗe ta wannan kuma ita ce sauran maganganun suka saba sai a jefa su cikin kwandon taqiya ce taqiya ce saboda haka kaga duk magana da ka ganta ya yayi wata nan ya saba masa to taqiya kawai yake al-Kulaini a cikin littafin sa al-Kafi a usulul kafi na dai shafi na 65 yayi ruwaya daga Mansur ibn Hazim yake cewa na cewa Abu Abdullah shine Ja'far ibn Muhammad Ja'far as-Sadiq alayhi salam yace na ce da shi ma bali as'aluka 'anil mas'ala fatujibuni fiha bil jawab me yasa inna maka tambaya sai ka bani ansa sun bai ji uka gairi sannan in wani ya zo ya maka wannan tambayar fatujibuhu fiha bi jawabin akhar sai ka bashi wata tambaya ansar daban wani daga cikin almajiransa ne suka ce wai yayi masa wannan tambayar cewa in yayi tambaya an bashi ansa in wani ya zo kuma wata rana yayi wannan tambayar sai a bashi wata ansa daban sai ya ce da shi wai inna nujibun nasa ala ziyadati wan nuqsan mu muna ba wa mutane ansa wani lokaci mu dan kara wani lokaci mu rage to shine akwai almazandarani wanda yayin sharhin kafi sharhun jami'a na juz'i na biyu shafi 397 mazandarani yake sharhin wannan magana ba yace yana bada ansa kari da ragi ba sai yace ai ziyadatu hukumin inda taqiya mun yi taqiya sai mu kara hukunci wa nuqsanihi inda adamiha in ba mu da taqiya sai mu rage ولم يكن ذلك مستندا الى النسيان والجهل با yanayin haka bane in ji shi ma zandarani ba wai yanayin haka bane dan yana da jahilci ko ya manta bal ilmihim anna bi anna al-ikhtilaf bi anna ikhtilaf kalimatihim aslahu lahum saboda sun san su rika baki biyu su fada su warware yafi musu maslaha wa anfa li baqa'in kuma yafi sanya yafi musu amfani ga wanzuwar su إذ لو اتفقوا لعرفوا بالتشيع إذا ذا سحد باكي سي مغانا دا شيء أنشن وتو مغانا دا تو دا أنغان شيء أسكي وصار ذلك سببا لقتلهم وانا يجاء كشف وقتل الأئمة عليهم السلام يجاء كشف سورة أئمة سورة هكا نيسي سكي باكي بيو انسون كلا كي ناس نيسي سكي أمك شيء أنشن انسون كلا كي با ناس بني قوة إند سكي بات ba irin su bane sai su gaya maka wata magana daban haka yace suke yi to kaga ya ake so a samar da mafita daga maganganun da ake jingina musu mabambanta sai yace saboda taqiya suke yin shi kaga wannan yana daga cikin dalilan da yasa suke ta karfafa wannan lamarin taqiya din abu na uku domin makaryata a saukake musu hanyar yin ƙarya yadda suka ga dama su yi ƙaryar su su jingina wa a'imma din a boye haƙiƙanin mazhabar ahlul bait domin za su nuna cewa abinda suke rubutawa a gurbatattun littafan nan nasu marasa kyau su ce shine shi'anci abinda kuma aka samu na ruwaya ko abinda ya yadu aka sani daga tarihin waɗannan a'imma din sabanin abinda yake rubuce a littafan su ce wannan sun yi shi ne a halin taqiya kaga waɗanda suke kirkiro ƙarerai suna jinginawa a imma din nan sai a ba su sai a share musu fage su yi ta ƙarerayen su a ce to ita wannan ita ce maganar ta su wancan kuma da kuka sani wannan duk a yanayin taqiya suka yi shi saboda haka su Jabir al-Ju'fi Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi wani ne kakkan dai Shi'a mai ruwayar baganganu daban-daban sai a share masa kofa a share masa hanya eh ta fadar abubuwa ana cewa to wannan shine aqidar su ita ce mazhabar su wancan kuma da kuka sani daga waɗannan a'imma din su Al-Hasan da Hussein din da Ali ibn al-Hussein da Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein duk abinda kuka sani daga waɗannan da jikokin su da aka ce sun yi ko sun fada ko aka ruwaito ku sani cewa duk wannan taqiya ce ba ita ce mazhabar su ba saboda haka ne zaka ga cewa al-Imam Zaid ibn Ali Zaid ibn Ali ibn al-Husayn yana daga cikin ahlul baiti ya rawaito daga sayyidina Ali radiyallahu anhu kamar yadda yake cikin littafin su Shi'a din kamar yadda yake cikin littafin su Shi'a din cewa yayi sayyidina Ali yayi alwala da yazo kafa sai ya wanke kafarsa sai ya wanke kafarsa kamar da tafassulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marwam sahubu ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sai ya wanke kafarsa da yazo alwala to sai Sheikh Ta'ifa wanda suke ce masa Sheikh Ta'ifa shine Abu al-Hasan At-Tusi Muhammad ibn al-Hasan At-Tusi dai daga cikin limaman su manya ya rasu shekara 1460 da yazo a cikin littafin sa al-Istibsar dai daga cikin manya-manyan jigon littafin su da shi wannan At-Tusi ya rubuta da yazo ya kawo wannan hadisin nasu ne su suka rawaito shi cewa sayyidina Ali yayi alwala ya wanke kafa ya rawaito shi a cikin littafin sa al-Istibsar al-Istibsar mujalladi na 1 shafi na 65 zuwa 66 yake cewa an Zaid ibn Ali an jaddihi Ali ibn Abi Talib daga Zaid dan Ali daga kakansa Ali ibn Abi Talib kala yace jalastu atawaddau shi Ali yace ina zauna ina alwala fa aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ibtada'tu alwudu ina fara alwala sai ga annabi ya zo ya nufo ni ila an kala har inda yake cewa wa ghasaltu qadamayya sai na wanke kafafuwana kaga ni sai na wanke kafafuwana fa qala li sai annabi yace da ni ya ali khallil bainal asabi ka tsatsefe tsakanin yan yatsun wato ya tsan kafarka la tukhallal binnar kakkabari a tsife maka su da wuta kaga wannan hadisi kara yana nuna sayyidina Ali yayi alwala gaban annabi ya wanke kafa annabi ma yana cewa ya tsaya ya wanke kafarsa da kyau kamar yadda ake gargadi kada a bar lam'a a kafa wailul lil aqabi minan nar annabi ya gaya masa haka dosi a cikin littafin sa al-istibsar wanda a littafin nan ya sharɗanta wa kansa ba zai kawo wani hadisi nasu na Shi'a ba sai tabbatacce da ya kawo wannan hadisin me yace sai yace hadha khabarun muwafiqun lil ammati wannan hadisin yayi daidai da ammawa yana nufin wa ahlus sunna yana daidai da ra'ayin ahlus sunna wa qad warada mawrid at taqiyati amma fa yazo ne a wurin taqiya waye yake alwala sayyidina Ali waye a gaban sa manzo Allah waye yake wata kiyya kenan manzo Allah yake wata kiyya to inda har a gurin sa manzo Allah ma ai masa taqiya kaga dan kai sun ma taqiya wani abu ne
Allah ya ka
shi ya kawo riwayar shi babba ne a cikin harkar Shi'a duk wanda suka san abin nan At-Tusi a Shi'a sun san wane ne shi malaman su sun san wane ne sun san littafai hudu da ya rubuta wanda su ne madogara yake cewa wannan hadisin ya zo ne a mahallin taqiyya li'anna al-ma'lum alladhi la yatakhalaju minhu ash-shakk min madhhab dhahib a'immatina domin abin da yake sananne da babu sofanan shakka a cikin sa na mazhabar limamanmu alaihimu assalamu al-qawlu bil mashi ala ar-rajulaini abinda suke fada shafar kafafuwa saboda haka sayyidina Ali anan ta kiyaye yace summa inna ruwata hadha al-khabri kulluhum amma marwayta wannan abin da dukkan su ƴan sunna ne wa rijalu zaidiyya kuma mazajen zaidiya ne wama yaqtasuna bihi la yu'malu bihi abinda ma suka kebanta da shi ba aiki da shi sannan sai ya kawo wata riwaya daga Abu Abdullah Ja'far Sadiq wanda ita ma take nassi akan wanke kafa shi ta ma sai yace nan ma shi ma Ja'far Sadiq abinan eh Ja'far Sadiq Abu Abdullah shi ma ta kiyaye to haka nan duk wani abin da ya kawo a cikin littafin sarwayar da ya samu daga a'imma da tayi daidai da abin da mu sunna muke fada sai yace sun yi ne akan taqiya kaga ashe ita taqiyar wani dan guri ne aka samu duk inda aka rarako sai su boye a karkashin sa da an biyo su shi cikin ramin taqiya ce taqiya taqiya shikenan saboda haka taqiya a gurin su shine abinda mu a gurin mu ake kira munafici annifaq daman shi annifaq ai wani ne a cikin musulmi ya rika bayyana musu sabanin abin da yake ransa shine munafici yana ganin su halakaku shine akan daidai amma kuma ya yarda ya nuna cewa tare yake da su shine munafici ita taqiyar da musulunci ya magana akan ta mu'mini ne cikin kafirai amma mutum a cikin ƴan uwansa mu'mini kuma ya rika bayyana ya yarda da abin da suke kuma a zuciyarsa ba haka bane wannan sunan shi munafici ibn taymiya a cikin littafin sa majmu'ul fatawa yake bambancewa tsakanin waɗannan al'amura yake cewa wahum yaj'aluna at-taqiyya min usul dini sun maida taqiyya ɗaya daga cikin rukunan addinin su wa yakdhibuna ala ahli al-bait kadhiban la yuhsihi illa Allah suna yi wa ahlul bait ƙaryar da ba wanda zai iya kirdige ta sai Allah hatta yarwu an Ja'far as-Sadiq har ruwaya suke yi wa daga Ja'far as-Sadiq annahu qala cewa ya ce at-taqiyatu dini wa dinu abai taqiya addini na ne kuma addinin iyayena wat-taqiyatu shi'aru hiya shi'aru an-nifaq musulmi ya ce taqiya din alama munafici ce fa inna haqiqataha indahum domin haqiqanin taqiya a wajen su an yaqulu bi alsinatihim ma laysa fi qulubi su fada abinda ba su fada da harsunan su abinda ba shine a zukatan su ba wa hadha haqiqatun nifaq wannan ku shine tantagaryar munafici summa idza kana hadha min usuli dinihim idan ya zan wannan yana daga cikin wato ginshikan addinin su sara kullu ma yanquluhu an-naqiluna an aliyyin aw an ghayrihi min ahli al-bayt sai ya zanto duk abinda masu ruwaya suka ruwaito daga ali ko daga wani daga cikin ahli al-bayt mimma huwa muwafiq mimma fihi muwafaqat ahli as-sunnah wal jama'ah abinda a cikin sa akwai muwafaqa ga ahli sunna wal jama'a yaquluna hadha qaluhu ala sabili at-taqiyyati sai wai wannan magana sun yi ta ne a bisa tafarkin taqiyya saboda haka sai a nuna maka kabar wannan magana ta su wannan magana ta su sun yi ta ne akan taqiyya haka na ibnu taymiya har ila yau a cikin minhajus sunna shafi na mujalladi na 6 shafi 423 yayi magana akan wannan aya illa an tattaqu minhum tuqa da yazo magana ta saboda ibnu al-mutahhir al-hiddi ya kafa hujja da wannan ayar akan taqiyya su da suke yi cewa ga inda suka samu asalin ta al-qur'ani ibnu taymiya yace wa tuqa ay tuqa da Allah ya faɗa laysat bi an akdhiba wa aqula bi lisani ma laysa fi qalbi ba shine in yi ƙarya ba in faɗi abinda ba shine a zuciyata ba in furta abinda ba shine a zuciyata ba ba shi ake nufi da taqiyya a wannan ayat ba fa inna hadha nifaqun ce wannan munafici kenan walakin af'alu ma aqdiru alayhi sai dai zan yi abinda zan iya ne
amin
kama fi sahihi kamar yadda yazo cikin sahihul bukhari daga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce barra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi wanda duk ya ga wani abin ki daga cikin ku to ya canza shi da hannunsa fa illam yastati in ba zai iya ba fa bi lisanihi ya canza shi da harshensa fa illam yastati fa bi qalbihi in ba zai iya ba ya canza shi da zuciyarsa وذلك اضعف الايمان wannan shine mafi kaskanci mafi raunin imani saboda haka abinda aka ce wa mu'mini shine yayi abinda zai iya idan ya ga wani abin ki in zai iya canza shi da hannunsa to ya canza abin nan da hannunsa, idan ba zai iya yi ba da hannunsa amma zai iya yin bayani a fahimce shi to yayi bayani, idan ba zai iya ba to ya ki abin a zuciyarsa ba ya rika fitowa kuma yana nuna goyen baya ba, kamar da su suka mai da taqiyar abinda ba su yi imani da shi ba za su fito su nuna sun yarda da shi, sun yarda da shi. Zai iya dan shi a zai iya zuwa wurin gabanka ya ce Abubakar radiyallahu anhu, zai iya zuwa gabanka ya ce Umar radiyallahu anhu, amma a zuciyarsa yana la'antarsa ba dan ko ba dan ka yarda cewa da shi da kai da shi ba bambanci, alhalin kai a gurinka sayyidina Abubakar baya ga annabawa ba kamar sa, haka nan sayyidina Umar shine mutum na biyu a cikin waliyan Allah wanda shi kuma a gurinsa Iblis ma ya fi shi alheri, sun ce ko Iblis in ya ga irin azabar da sayyidina Umar ake masa a lahira sai ya tausaya masa, sai ya ce kai ko me kai, saboda dishi bala'in da ya ce ni tun da aka yi ni nake batar da mutane amma ga shi kai kafi ni shiga azaba, wato hatta Iblis in ya ga sayyidina Umar sai ya tausaya masa, to zai iya cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu saboda shi a gurinsa yin wannan din shi ne addini, amma a zuciyarsa yana la'antarsa yana tsine masa albarka, to kaga wannan shi ne abinda ake cewa munafici, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, suna faɗa da harsunansu abinda ba shi ne a zukatansu ba. Shine malam yake cewa fal mu'minu idza kana bainal kuffari wal fujjari, mu'mini in ya zanto tsakanin kafirai da fajirai lam yakun alaihi an yujahidahum bi yadihi, ba wajibi bane a kansa ya fito ce zai yaƙe su da hannunsa ma ajizihi tare da ba zai iya ba, walakin in amkanahu fa bi lisanihi, in yana iya yin wa'azi yayi da baki, wa illa idan ba zai iya wa'azi da bakinsa ba fa bi qalbihi, to yake abinda suke yi na kafirci da zuciyarsa, ma annahu la yakzibu wa yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi, tare da cewa ba wai an bashi sarari a ce ya fito yayi ta ƙarya yana faɗar abinda ba shine a zuciyarsa ba, in ba an yuzhira dinahu, abinda aka bashi dama ko da ya bayyana addininsa, wa in ma an yaktumahu, ko ya ɓoye addininsa. Allah ya ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana, sai ya ɓoye addininsa ko ya bayyana in zai iya, in ba zai iya bai ɓoye, wa huwa ma'a hadha la yuwafiquhum ala dinihim kullihim, a tare da haka ba zai yadda da addininsa gaba ɗaya ba, duk wani abu da suke yi ya wuce gaba ana yi da shi, bal ghayatuhu an yakuna ka mu'mini ali fir'auna, gayar abinda aka bashi dama shine ya zama kamar mu'minin mutanen fir'auna, jama'ar fir'auna, wa imra'ati fir'auna, da matar fir'auna, wa huwa lam yakun muwafiqan lahum ala jami'i dinihim, bai zanto tare da su ba a cikin dukkanin abinda suke na addininsu, wala kana yakzib, kuma bai rika fitowa yana ƙarya ba, wala yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi, bai rika fitowa yana faɗar da harshensa abinda ba shine a zuciyarsa ba, bal kana yaktumu imanahu, ya zanto yana ɓoye imaninsa ne, malai yace wa kitmalu ad-dini shay'un, ɓoye addini wani abu ne, wa izharu ad-dini al-batil shay'un akhar, ka fito kuma ka bayyana addinin ƙarya ka wuce gaba ana yi da kai wannan kuma wani abu ne daban, fa hadha lam yubihhu Allahu qattu illa liman ukriha, mutum ya yi fito ya yi wani addinin da ba na gaskiya ba, ba wanda aka halattawa sai wanda aka tilastawa, wanda aka tilastawa aka tsaya a kansa da makami, to wannan an halatta masa, in an nemi ya furta kalmar kafirci ya furta, an halatta masa, amma haka kawai saboda kana jin tsoro ba a yadda kawai ka fito kana yin abin da suke yi ba, wallahu ta'ala qad farraqa bainal mukafiq wal mukrah, Allah subhanahu wata'ala ya bambance tsakanin waye mudafiki kuma wane ne aka tilasta, akwai bambanci tsakanin wanda aka tilasta shi da kuma wanda yake mudafiki, mudafiki ba wanda ya tilasta shi ya zama mudafiki shi ya sa kansa, saboda ka wanda suke ta kiyar shi'a munafikai ne ba wanda yace mu muka ce ku yi mana takiya ku fito ku bayyana kanku mu mun so ma ku bayyana kanku dan mutane su san me kuke yi saboda ku rayu tsakiyar musulmi kullun kuna wahada wahada a hada kai a zama daya ayi waye ayi waye ayi waye amma kuma a ƙasa kuna yi wa addinin musulunci zaman ƙasa a gurin ku duk waɗannan a'imma da muke girmamawa ku a gurin ku duk makaryata ne kafirai ƴan wuta kuma a ce za a hada kai akan me za a hada kai ai kuma za a hada kai akan ƙarya ai ba taɓa yin irin wannan ba to haka malamai suke ta magana akan wannan aya Ibnul Qayyim yayi wannan magana a cikin Badaiul Fawaid haka nan Ibn Kathir shi ma a tafsirin sa yayi wannan magana yake cewa ai illa man khafa fi ba'd al-buldani aw al-awqat min sharrihim sai wanda a wasu wurare ko a wasu lokuta yake jin tsoron sharrin kafirai falahu an yattaqihum to yana iya kare kansa daga gare su bi zahirihi la bi batinihi wa niyyati da zahirin sa ba da batinin sa ko niyyar sa ba yace kamar hakahu al-bukhari an abi darda kamar yanda bukhari yake kawowa daga abu darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna lanakshuru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum bukan futu a fuska mu yi wa wasu yaƙi alhali a zuciyarmu muna la'anta su ce to wannan shine amma ba kai daidai da abin da suke na kafirci ba da sunan kana kare kanka to wannan shine ma'anar taqiyya da aka yi magana a kai da ƙarshe Allah ce wa yuhadhirukum Allahu nafsuhu Allah yana tsoratar da ku kansa don haka ku kuskura ku jefa kanku cikin abin da zai jawo muku shin Allah da azabarsa ta hanyar aikata abin da Allah ya hana na saban Allah ko kuma jibintar maƙiyansa anan Ubangiji subhanahu wataala ya hada gargadin da kansa yace wa yuhadhirukum Allahu nafsuhu yana gargadin ku kansa dan ku gane girman abin da yake fada muku na gargadi Allah mai iko ne a bisa dukkan komai babu wani wanda zai iya hana shi azabtar da wanda ya so azabtarwa in ya saba masa wa ila Allahi al-masir kuma makoma zuwa ga Allah take bayan mutuwa kowa ga Allah zai koma kuma Ubangiji zai saka wa kowane mai aiki bisa aikin sa don haka wajibi ne ku yi aikin da za ku cancanci sakamako mai kyau kada ku yi aikin da za ku cancanci mummunan sakamako ko mummunar ukuba ku yi aikin da za ku samu lada kada ku yi aikin da za ku samu zunubi Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh